سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بايعنا كإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkan mu da wannan yammaci, barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci da Alhaji Muhammad Injimi a nan jihar Borno garin Maiduguri a wannan rana ta Lahadi 22 ga watan Ramadan hijira ta Maliki sallallahu alaihi wasallam 1429 yanayin da ya zo daidai da 21 ga watan tara shekara ta miladiya ta 2008 inda muke cikin tafsirin suratul Hud. Ajiya mun kwana akan aya ta 49 inda zamu tashi kan aya ta 50 daidai. Kafin nan akwai ansa tambayoyi da kuma sanarwa. Dangane da fita da ake yi zuwa gidajen yari da asibitoci da gidajen marayu da ake kai taimako daga wannan masallaci duk shekara, kuma kwanakin baya mun yi sanarwa dangane da bukatar wannan taimako da ake karba daga hannun ƴan uwa. To akwai abubuwan da aka samu har zuwa yanzu. An samu taimako kamar haka: shinkafa buhu goma, suga buhu goma wanda matar mai girma gwamna ta aiko. Akwai Qur'ani da aka samu 24, akwai minhajul muslim guda 2 da riyadus salihin guda 3 da ahkamul jana'iz guda 2 da umdatul ahkam guda 2, sai kuma tufafi set 115, sai kuma kudi naira 25,000, sai kuma tabarmi guda 20. Da har zuwa yanzu dai ana buƙatar taimako akan waɗannan abubuwa da aka ambata kafin lokacin da za a je a kai wannan ziyara, wanda ranar da za a tafi kai ziyara din ita ce ranar Laraba 25 ga wannan wata, in Allah ya kai mu. Saboda haka ƴan uwa waɗanda suke da niyyar taimakawa har zuwa yanzu dai kofa buɗe take, za su iya ganin waɗanda abin ya shafa su ba su taimako da za su iya bayarwa na abubuwan da ake buƙata. Allah maɗaukakin sarki ya saka wa kowa da akai. Dangane da tambayoyi, wannan yana cewa: yaya hukuncin taron da mata suke yi ranar da za a yi wa yaro da aka haifa, wato ranar da za a yi masa suna, ya hukuncin wannan taron? Wannan taron al'ada ce, ba wai addini ba ne, ba ya da alaƙa da raɗa masa sunan ko kirana masa sunan. Idan da za a ce sunan ba zai raɗu ba sai da wannan taron, to nan ne aka shigo wa musulunci da wani abu sabo. Amma wani haduwa ta nuna wani farin ciki, wannan ba zai ci karo da koyarwa ta addinin musulunci ba. Matuƙar dai wannan haduwar da za su yi ba za su yi abubuwan da zai saba wa Allah. Idan har haduwa ce da za a saba wa Allah, to wannan koda Qur'ani za a karanta, in dai har zai zama akwai saban Allah kuma a gurin, to bai halatta ba. Ballantana wani abu ne na duniya. Saboda haka in har za su kiyaye dokoki ba tare da ana saba wa Allah a gurin ba, to wannan babu gobe. Baya daga cikin abubuwan da aka saka ba a shi raɗar sunan yaro. Wani lokaci ma za su ga an yi sunan yau, sannan gobe ma su yi taron, ba ya da alaƙa da sa wa yaro suna. Suna kam da zarar kwana din nan, da zarar an haifi yaro kana iya sa masa suna, ba wai ma sai ya yi kwanaki kana iya cewa sunansa kaza. Tun ma ba a haife shi ba, ka ga dama za a iya cewa kai Abu Abdullahi ne ɗanka da za ka haifa, in namiji ne ga sunansa. Wannan ba wani abu. Aisha radiyallahu ta'ala anha ana mata alkunya da Ummu Abdullahi tare da cewa ba mu ta haifa ba. Wasu ce ana nufin Abdullahi dan Asma, wato ƴar uwarta. Haka za ka iya alkunya da sunan wanda kake tsammani in ka haifa za ka sa wannan sunan, da ba wani abu. To bare kuma har a gashi an yi haihuwa, ka ga ka haifa an samar maka ɗa namiji, shi kenan sai ka ce ai dama Abdullahi ne da ake jira, da shi Allah ya kawo shi. To kuma in kwaɗa abin nan yini na bakwai ya zagayo, shi kenan sai a yi yanka. Ana yin yanka a yini na bakwai, ba a yini na takwas ba. Ko galibi sai ga ayini na takwas ake yanka, amma cewa kai yi afko lahu fi yawmi sab'in, ana yi masa hakika a ayinin sa na bakwai, da za a haihu da za a yi maka haihuwa yanzu yau wacce rana kenan lahadi za ka yi maka haihuwa yanzu a irin wannan lokacin to ranar asabar zai zama ranar yankan sunansa kaga an samu kwanaki ya yi bakwai domin yawanci ba a lissafawa da yinin da aka haife shi ciki in an tashi sai a lissafa daga yinin da zai je na gaba wato sai a fara lissafin daga gobe litinin saboda sai a ce litinin talata laraba alhamis juma'a asabar lahadi shi ne bakwai wanda ba haka ba ne za ka fara lissafi daga yinin da ya riska matuƙar rana ba ta faɗi ba idan rana ta faɗi shi kenan wannan yinin bai riske shi ba don haka ba za a lissafa da shi ba da za a yi maka haihuwa yau bayan magariba bayan an sha ruwa to za ka fara lissafi ne daga litinin amma matuƙar ya riske wani ɓangare na yini kafin abin nan to bai kamata a sarayar da wannan yini ba wannan shi ne lissafin da ya fi zama daidai da hadisin da ya ce an kula mu fi yau lissafi amma galibi mun fi yau lissafi ne muke masa rana ta ɗaya da na takwas ko da za a haifi yaro wato bayan sallar asubahi kaga ranar ba mata fito ba amma in aka tashi sai a kilista a wannan yinin gaba daya da za a yi maka haihuwa yau lahadi bayan asuba to galibi yadda al'adar mu ta gudana ba a lissafa yinin duka tare da cewa ya samu yinin dan ranar ba mata fito ba ya samu wannan yinin wai sai idan an haife shi kafin asubahi to wannan kauli ne ba ta yi saboda haka wannan shi ne suna a sauran kuma abin da mutum zai yi na farin cikin Allah ya bashi wata ni'ima ya bashi wata hiba wannan ko ba da alaka da sunan yayi ko bai yi ba in yana da dama yayi shi ke ba da dama kuma kamar ka kira mutane ne ka ce su zo su ci abinci gidanka wannan ba ya da wani sai kuma maganar da ya ce a yake cewa dan ne malaman aqida sun hana mutum ya durkusa ma wanda yake tsaye dan gudun kada ya taba masa aqida yace ya gamsu da haka sai dai wasu suna kawo hadisin Mu'adh suna kafa hujja da shi cewa annabi ne ya hana amma kuma hadisin yana magana ne akan sujjada kuma yadda yake cikin hadisin wato har yanzu kokari ya kawo mu hadisin da Larabci cewa da yadda Mu'adh bin Jabal ya dawo daga Sham sajjada da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cikin tafsirin Ibn Kathir wa kharru lahu sujjada sai ce saboda ka sujjada ka na ba durkuso ba a wannan ba daidai ba gaskiya bane a sujjada a Larabci ana ma'ana tana zuwa da ma'anar durkuso Mu'adh bin Jabal da ya dawo daga Sham ba wai ya sa kushin sa a ƙasa ba da an ce ya faɗi ya yi sujjada ba yana nufin ya sa ƙoshin sa ƙasa ba ya sun fiye da sujjada ana amfani da ita ana itlaqin ta alal inhina wanda shi ne durkusu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa banu isra'ila wadkhulul baba sujjada ka gaya min yadda za su shiga kofa a kansu ƙoshin su a ƙasa ta yaya za su shiga ƙoshin su a ƙasa ka ga ma'ana su sun fiya su shiga a sun fiye shi ne ma'anar wadkhulul baba sujjada ita an ka duba duk tafan tafsiri tun daga shiga bari za ka ga suna wannan bayani shi ka ga as-sujud ya ti bi ma'ana al-inhila shi ne durkuso za ka samu Qurtubi mai tafsiri ya yi dogon bayani a kan durkuso ɗin ma ya ce wannan ba ya da kyau ba karuhi ne wato ba abu ne wanda yake abin yabawa ba ballanta na har ya zama girmamawa saboda haka ba daidai ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata hadisin Anas hadisin Tirmidhi da wani mutum ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yalqa akhahu ayan hali lahu qala la tun ya da dan uwan sa ya durkusa masa manzo Allah ya ce la ya kama shi ya sumbance shi ya ce la ya ce ba shi hannu su gaisa ya ce na to kaga ya ce ayan hali lahu ya durkusa masa ya ce la kaga wannan nasi ne da yake nuna durkusan ba girmamawa ba ne saboda haka in mutum ya durkusa ba wani to ya san cewa wata al'ada ya ba wai shi ne abinda musulunci ya ce da duk girman mutum a miƙa masa hannu shi ne gaisuwa ka miƙa masa hannu babu wanda matsayinsa ya kai kamar na manzo sallallahu alaihi wasallam babu kuma wanda mutane suke girmamawa kamar yadda sahabbai manzo Allah suke girmama manzo Allah amma kuma hannu suke miƙa masa ba a taba cewa sun wulakanta shi ba ko ba su ga girman sa ba ni hannu suke miƙa musu shi ma hannu yake miƙa musu kuma ya faɗi falalar yin haka saboda kaga ashe babu wani mutum da zai ce shi ya taka wani matsayin da ya wuce a miƙa masa hannu dan akwai wanda in ka miƙa musu hannu shi kenan za su ce da kai ba ka da tarbiyya ba ka da ladabi ce ka shiga hanyar wannan yaran da zan mana marasa kunya ka fara miƙa mutane hannu wani ma zai leƙo maka hannun amma ba dai su kama ba baya sa wai shi a ce mai tawali ne amma kuma a ransa ba ya leƙo dan ka kama ba da za ka kama sai ya jawo shinka da ya leƙo ka janye hannunka kana haka shi kenan daɗi zai yi to lokacin ka gina ba shi ka ga wannan ba daidai ba ne ba a cewa wanda ya duku samu wani ya yi shirka wannan ita ma maganar akwai zuzutawa a ciki ba za ka ce mutum ya yi shirka ba amma dai bai ɗauki tafarki na musulunci wajen gaisuwa ba ya saba wa gaisuwa ta musulunci malamai suna cewa makaruhi ne malaman wasu daga cikin malaman ahnaf suna cewa haramu ne wasu daga cikin malaman ahnaf a littattafan suna cewa haramu ne to amma babu wanda ya ce shirka cewa ka yi haka ka yi shirka saboda hadisin Mu'az ko da ma ya inganta maganar sujjada ka yi sujjada din nan tana nufin durkusu ce da kuntu amu amuran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha lima alaiha lima lahu alaiha min al-haqq aw kama qala sallallahu alaihi wasallam sai kuma wannan da yake cewa a cikin sahih al-bukhari ne ko sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'ani fil manam fa sayarani fil yaqadha to bai kara hadisi ba fa inna shaytan la yatamathalu bi wanda ya ganna cikin bacci zai ganna a farke domin shaytan baya kama da ya ce to wasu daga cikin malamai sun fassara wannan da cewa ana nufin a farke a nan duniya ba wai a bacci ba ba wai a kiyama ba a nan duniya saboda ka in ya gan shi a farke to zai gan shi kuma a nan duniya ido da ido in ba manta ba ba ran mun yi magana akan ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam kiri da wudu a nan duniya cewa wanda bayan wafatin sa ba zai yi ba tunda ba mu taba jin wani babba daga cikin salihai cikin sahabbai yayi wannan da'awar ba tare da cewa akwai bukatar inda Annabi yana bayyana bayan wafatin sa ya bayyana ga manzon sahabban sa don abubuwa sun ta faruwa wanda sun bukaci a ce akwai wanda zai ce ga me gaskiya ga me kuskure amma ba a ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tun daga maganar fadar tsakanin Fatima yarsa da babban aminin su zai dan Abubakar amma ba ce Annabi ya bayyana ba kai gabanin wannan ma tun wajen zaben Abubakar lokacin da Allah sa suka fara cewa min da amin wa minkum amir ba samu manzo Allah ya tashi ba ya ce a ai ga wanda ya kamata ya zama shugaba aka zo har aka shiga cikin lokacin rikici tsakanin sayyidina Ali da Muawiya ka samu rikici tsakanin sayyidina Ali da sayyidina da ummuna Aisha amma duk annabi bai bayyana ya ce ku daina rigimar nan ba ku daina zubar da jini ya kamata ku bayyana cewa dake da gaskiya wata kuwa da ba da gaskiya duk bai wannan ba sai bayan shekaru ɗaruruwa sai kuma wani ya ce shi ya zo ya same shi ya mashi wani abu kaga ba yadda za a yi musulmin da ya san girman wannan mutane ya yadda ba zai yi ba a ce ga wasu abubuwa sun faru wanda har an zubar da jini wato na mutane da dama amma maza Allah yana iya tasowa kuma yake iya taso din sai daga baya ya taso ya ba mu wani wuri ya ba mu wani dakika ya ba mu wani salati kaga wannan ba gaskiya bane in ka koma da tabban malamai wanda suke ahlus sunna sosai sun yi shaidin hadis yo sun ce ya gaishe Allah da wato bushara ce ubangiji yayi masa ana bushara ce dan haka zai gaishe na da gobe kiyama ganin da zai amfane shi domin ba wai ganin sa bane kawai dan akwai wanda za su gaisha kiyama da kuma zai amfane su ba ganin da zai musu amfani ganin da zai cince su kuma ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam a farki yana da sharadi kamar da ina jin mun fada a wancan karan dole ka gaishe din sai ka gaishe a sifofin sa da aka zara a cikin hadisi sahihai cewa ga sifofin manzon Allah yana da sifa kaza da kaza da kaza to in ka ga wani ya ce da kai manzon Allah ne ko an nuna maka da daga nesa aka ce ga manzon Allah ce a cikin mafarki sai ka ga sifar tasa sai ka zo ka duba da tafan shaba'il kamar shaba'il Muhammadiyya na Tirmidhi ko a shafa a shifa ta al-Qadiyya ka duba ka ga yaya aka zana sifofin manzon Allah ka ga cewa wannan mai irin wannan sifofin ka gani in ka gan shi da wannan sifofin to shaytan bai isa ya fito da wannan sifofin a matsayin Allah shine ma'anar fa inna shaytana la yatamassalu bi Allah ya ce shaytan bai iya yin kama da ni amma zai iya fitowa a wata kama yayi wa mutum ƙarya cewa manzon Allah ne
haka in kaga wani wanda ba zai yiwu ba ko kai a ce kai ne balle manzon Allah kaga wani shirke da kato baki rubuna ta tirna kuma ya ce baka ce baka wannan manzon Allah shi haba kamar dandan din kaga daga ganin wannan sifa ai ba haka aka sifanta manzon Allah ba ko wani dan kurkushin wada na rab'atu min ko wani zankale ce baka ai wannan ka gashi sai ka daga kai sama ce ai manzo Allah ne ba haka aka sifanta manzo Allah so kaga ashe manzo Allah yana da sifar da aka sifanta shi ne in kaga wani wanda ba mai irin wannan sifar fito ba manzo Allah ba kaga wani wanda dukkan shi fari fat yake shi fari fat ba haka manzo Allah yake ba sai ki fito ba shi ka gani ba ce dan ne zai iya fito maka da wata sifa yayi maka wannan da'awa amma ba zai iya fitowa da sifar manzo Allah shine ma'anar fa inda shaytana da ya tabassalu san da gadan annabi sallallahu alaihi wasallam yana zama mubashir ne a duniya kuma fajiri ma fasiki zai iya ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a mafarki zai yi sai ya zama masa inzar wato gargadi ne jan kunne ne cewa abin nan da yake yi daina wannan ibnu taymiya yayi wannan bayani saboda haka wannan hadisi da wasu suke dauka dan su yi wa mutane abin nan propaganda cewa akwai wasu da suka ga manzon Allah bayan rasuwarsa da shekara 2000 kuma ya ba su wasu abubuwa ya haka ya kamata a yadda da abubuwan nan wannan ba gaskiya ba ne malaman kwarai duk ba su yi wannan da'awar sai kuma ya ce a sahihu muslim manzon Allah ya ce tawassalu bi jahi fa inna jahi inda Allah ya azan wannan ba a sahihu muslim ba wannan hadisin bai da ma asali ba ya da ma asali aka ce ba ya da asali wato baka ma san ina waye ya rawaito shi ba ma ballantana a ce ma ga isnadin sa koda ga babban isnadi haka kawai yake yawo a bakin jahilai saboda har kuma a zo a sashi cikin sayyid muslim idan sai dan zaka samu wannan sayyid muslim wai ku yi tawassuli da daraja ta domin daraja ta ko abin nan daraja ta a gurin Allah mai girma ne wannan ba gaskiya bane da kuma wai wani ya ce wai wa fi riwayati ghairi muslim idan sa'altum Allah fas'alu Allah bi jahi fa inna jahi inda Allah duk wannan ba su da asali duk ƙarya ne idan ka duba duk littafin da zaka duba na hadisi sai ba za ka samu wannan hadisi a ciki ba sai dai inda za a yi maka bayanin cewa ƙarya ne wannan za su rubuta su gaya maka to shi yana tambaya shin hadisan bi sahihai ne kuma a yi masa bayani hadisin farko sahihi ne kuma yana cikin sahihai ne hadisin na biyu kuma ba hadisi bane ba wannan kuma yake cewa mai da mai mutum zai iya zama ahlus sunna zama ahlus sunna ba wani kayan gabas ba ne in dai kai musulmi ne kuma kana riko da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bakin gwargwado bakin iyawarka kana da himmar ka san mai manzon Allah ya a cikin duk ayyuka na ibada shi kenan kai ahlus sunna ne ba buƙatar sai wani ya baka zama ahlus sunna in dai kai musulmi ne al'asru shine kai ahlus sunna in dai kai musulmi ne asali kai ahlus sunna din saboda haka shikenan shi musulunci in dai ka shige shi shikenan ka zama dan ciki sai dai ka kira wani ya shigo kai ma mai shigo da wasu ne ba wai kai za ka kuma shigowa da kai ba tukuna za a shigar da kai kuma ta ba a cikin kake ba buƙatar shiga ba ramin yi magana da kuka ce addinin fir'auna shi da yake buƙatar izinin sa ce amantum lahu qabla an azana lakum imani kuma ka ce sai ka izini in dai har imani ne ai ba buƙatar sai ka min izini to amma shi yana ganin ya kamata ba da izini tukunna sai ya baka sannan zaka yi imani ce ai ba zai yi ba musulunci babu wannan saboda ka inda zaka rike kitabu wa sunna ka yi aiki da su bakin iyawarka shi kenan kai ahlus sunna ne a ko ina kake ko a daji kake can kai kadai ba tare da kowa ba kai ne ahlus sunna a can wannan kuma sannan yake cewa mai aske gemu baya cikin ahlus sunna ko ku a'a aske gemu a tsayar da gemu sunna ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda wasu sun sa shi cikin sunnoni na wajibi sunnoni na wajibi saboda ka wanda zai aske kamar wanda zai aikata aikin laifi wanda aka zai aikata haram. Saboda ba wannan ba zai fitar da shi daga ahlus sunna ba, sai dai a ce ahlus sunna ne yayin da ahlus sunna ba yana nun masubi ba, ba yana nun wanda baya laifi ba, baya sabon Allah, baya a kai samu ahlus sunna ne ta fuskar aqida da san ya dabba ka sunna, amma wataƙila zaka same shi mashayi ne ba. Allah ya kiyaye mu. To wannan ba zai fitar shi daga matsayin sa na ahlus sunna ba, sai dai a ce ahlus sunna ne mai sabon mai sabon Allah. Saboda ko da ya suke gemu ba wannan ba zai sa ka ce ya fita daga sunna ba, kamar kenan gemun shi ne sunna, in ba gemun to ba sunna. Sai dai idan ya aske gemun ne domin yana gaba da wannan, to kaga wannan kuma faɗa yake da sunnar manzon Allah, bai zama mai shanta ba, bai zama mai kwaɗayinta ba. Ko yana ganin a wasu mutane ne suka aske shi kuma baya so, kaga wannan shi yana ma baka wani adireshi ne ka fahimta ba, shi fa ba sunna yake, kaga wannan ba kai ka fita shi ba. Sannan yake cewa masu wanda kuma wandansa ya wuce idan sawu, shi ba ba ahlus sunna, shi ma duk ɗaya ne kamar dai maganar gemun ne, shi ma sai dai ka ce yayi laifi. Da Annabi cewa yayi ma asfala min al-ka'bayni fa fi an-nar, kaga uquba aka faɗa, wanda yayi kaza to ga uqubar da Ubangiji zai masa. Amma wannan ba shi yake nuna ya fita daga zurra ta ahlus sunna. Yaya hukuncin wanda yayi magana a bayan gida yana tole shi, me ya kai shi gaba zai yi magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bawali, wani yayi masa sallama bai ansa masa ba, yace da in maka sunna ban mayar maka da sallama ba, saboda Ubangiji baya son haka. Fa inna Allah yadhqutu ala dhalika bi idhni rabbihim. Saka wanda yake cikin ba haya yana cikin toilet bai kamata a ce yanzu yana son yana wasu maganganu ba, ko wani daga waje yana masa magana, toilet ba haya, yana ba haya bawali ko gai, amma ba wanka ba. Wannan wanka mun samu daga cikin malamai magabata, wanda yana wanka ɗansa yana masa karatu, idan ya yi kuskure ya gyara masa. Wannan daban. Ina gama ka kula da tambayoyin haka nan domin mu samu karanta wasu ayoyin da suka sauwaka. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون.
نعم. فإسر النبي نوح عليه السلام تقالي Ubangiji ya shiga babu labarin Annabi Hud alaihi salam da mutanensa, wanda ita ce kissa ta biyu a cikin wannan sura, kuma yadda ita ce kissa ta biyu a cikin suratul Araf. Wa ila adin akhahum huda, kuma Allah maɗaukakin sarki ya aika wa mutanen Adawa da ɗan uwansu Annabi Hud. Kala ya ƙobe ya ce ya mutane, ya mutane na, ya gudun ba ma lakum min ilahin ghayr, ku bauta wa Allah ba ku da wani abin da ake za ku bauta wa ba shi ba. In antum illa muftaru, ku ba wani abu kuke yi ba face kuna ƙage ne a cikin abin da kuke bautawa. Wato Allah maɗaukakin sarki bayan wucewar Annabi Nuhu alaihi salam. Annabi Nuhu alaihi salam kuma yadda muka karanta, Allah maɗaukakin sarki ya tsayar da shi shida waɗanda suke cikin jirgin ruwa. Allah ya ce ila ya Nuhu ihbit bi salam minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'ak wa umamun sanumatti'uhum qalilan thumma yamassuhum minna sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna adhabun alim. Kaga Ubangiji yake cewa ya gaya wa Annabi Nuhu ya sauka shi da mutanensa, ya sauka cikin aminci, kuma Ubangiji zai bashi albarka shi da mutanensa da al'ummomin da suke tare da shi, ko al'ummomin da za su zo bayan shi. Sannan ya ce to kuma akwai wasu al'ummomi da za su zo azaba mai radadi ta shafe su. Ubangiji ya jiyar da su daɗi kaɗan, sannan kuma azaba mai radadi ta shafe su. To kaga Annabi Nuhu alaihi salam shi da zuriya da suka yi saura tashi kenan sun ci gaba da bauta wa Allah bisa tauhidi da ake bukata. Tafiya ta yi tafiya, tafiya ta yi tafiya, har abubuwa suka fara canza, shirka ta kuma dawowa, domin shaidan ya yi alkawarin zai ci gaba da shi ma fafutukarsa. Yanzu mutane sun dawo suna tauhidi, to shi ma yana ta kokarin ya zai yaga ya raba mutane da tauhidin nan. Tafiya ta yi tafiya, ta yi tafiya, ta yi tafiya, har sai aka kuma komawa shirka irin ta da.
aka kuma komawa bauta ma wani ba Allah ba, aka bar bautar Allah shi kadai. In ba an yadda akwai Allah din, to amma kuma ana ga akwai wani tare da shi wanda za a iya bauta masa, ko kuma shi ne zai yi jagora zuwa ga Allah. To kaga akwai bukatar kuma aiko da wani sabon manzo, shi ma ya zo ya yi nashi aikin domin ya kawar da wannan datti da shaidai da kuma zuwa ya juya a cikin kwakwalen jama'a, a cikin kwakwalen wannan adam. Shi ne Allah ya ci gaba da aiko annabawa, aka aiko annabi Nuhu da annabi Salihu zuwa waɗanda Ubangiji zai ba mu labari a cikin waɗannan, a cikin wannan sura. Ubangiji ya aiko da annabi Nuhu ya ce wa ila adi, wannan jarro wannan wawun nan aka fi ne akan abin da ya gabata, wala kad arsalna Nuha, wannan arsalna din aka fi ne, wannan ila din aka fi, wannan wawun din aka fi ne akan arsalna. Ma'ana Ubangiji yana cewa wala kad arsalna ila adi akhahum Huda, mun aika wa Adawa da dan uwansu Hudu, dan uwansu ma'ana dan uwansu na kabila, kabilar su guda daya, shi ma dan kabilar Adawa ne kamar yadda suke Adawa. Saboda haka daga cikin su Ubangiji ya dauko su, ya dauko shi ya bashi wannan shugabanci. Haka ɗan uwantaka ce ba ta addini ba, ɗan uwantaka ce ba ta aƙida ba, shi abin da yake kai daban, su abin da suke kai daban, amma kuma kabila ta haɗa su, shi kabilar Adawa ne, su ma kabilar Adawa ne. Ubangiji sai ya aiko su daga cikin su, kamar wannan martani ake yi wa Qurayshawa a makaice, suna musantawa annabi sallallahu alaihi wasallam, yaya zai zama annabi yana daga cikin su, yaya ba za a aiko wani daban ba, shi a bashi bazanci kuma yana mutum. Kamar Ubangiji ya ce to duk annabawan da muka aika kuma ai da kabila su muke aiko, haka mun aika wa Adawa da Asahun Huda, dan uwansu annabi Hudu, haka ga dan uwansu ne. Don haka yanzu muna kun ga kenan ɗan uwantaka ta haɗa su ta kabila, amma za mu ga kuma yadda aƙida za ta raba su. Da zai nuna maka aƙida ita ke haɗawa, dan ɗan uwantaka ta ƙabilanci ko ta gari ɗaya ta haɗa, ko ta jinsi ko ta launi ko ta ƙasa ɗaya, wannan ba ita ce za ta ɗore ba. Ɗan uwantakar da za ta ɗore ita ce ta addini. Don haka za mu zo mu ga yadda wannan ɗan uwantakar ta jini za ta dare, ta lalace, a samu kuma wasu al'ummomi guda biyu, al'umma ta musulmi kuma da al'umma ta waɗanda ba musulmi ba. Allah ya ce wa ila adin akhahum Huda, Allah ya aika wa Adawa dan uwansu Hudu. Adawa mutane ne da aka yi a cikin garin Yaman, a ƙasar Yaman kudancin tsibirin Larabawa, sun zauna wurin da ake kira Al-Ahqaf a cikin Yaman. Wasu suna cewa Adawa suna daga cikin sulala wanda suka yi magana da Larabci, duk da cewa babu wani tabbas cewa suna cikin sulala da suka yi magana da Larabci, don wasu suna cewa Hudu shi ma Balarabi ne. To amma dai abinda aka sani a tarihance, sun zauna a wannan yanki da Yaman, duk da cewa yanki ne da Larabawa ke zauna ciki. Saboda haka Ubangiji ya tura musu da annabi Hudu. Adawa mutane ne da Ubangiji ya ba su ƙarfin jiki, ya ba su tsawo da kuma fadin jiki. Ubangiji ya siffanta su da irama zatil ibad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, wato iramawa su ne Adawa. Fa amma iramawa wadanda suke zatil ibad, wadanda suke da tsawo da fadin kirji, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad, wadanda ba a taɓa yin halittar mutane irin su ba a garuruwan duniya da kadaya. Shi yasa suka rika yin alfahari da ƙarfin su, kamar yadda Allah ke cewa fa amma 'ad fastakbaru fil ardi bighayri al-haq wa qalu man ashaddu minna quwwa aw lam yaraw anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu bi ayatina yajhadun. Suka rika girman kai har ma suna tinkawo da kafafa cewa man ashaddu minna quwwa, waye kai mu karfi a duniya. Suna rarake dutse, suka rarake dutse a labin da jabu sakhra bil wad, suka rarake dutse su yi gida. Wanda zai rarake dutse ya yi ɗakuna ya tsoraye, ai ba karamin karfi Ubangiji ya bashi. Saboda suna alfahari da wannan, kuma mutane ne wanda har ila yau Ubangiji ya kore musu wata dama ta noma, don haka suna alfahari da yawan shuke-shuke da noma da suke yi, duk Ubangiji ya ba su wannan, to amma kuma sun kangare maimakon su gode wa Allah, sai ya zama da suna yi wa Allah kishiya, suna bauta ma wani ba Allah ba. Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi Annabi Hud daga cikinsu ya ba shi saƙo don ya musu wa'azi su dawo kan tauhidi, su dawo kan fitra. Kala ya kome Hudullah ya ce, ku ya mutane, ku zo ya mutane na, ku bauta wa Allah. Ya kirawo shi da mutanensu domin ya nuna musu shi nasu ne, suna shi, don haka duk abin da zai gaya musu don maslaha suke ba don ya cuce su ba, ba kuma wani girma yake nema a cikinsu ba. Ya kome ya kome mutane na, i'budullah, ku bauta wa Allah, malakum min ilahin ghayruhu, ba ku da wani abin bauta ba shi ba. Kun ga wannan shi ne jigon saƙo, wato kira zuwa ga tauhidi, domin in tauhidi ya gyaru komai kuma zai gyaru. Ya ce in an tafi da musulmi, ko ba a kan komai kuke ba, face a kan ƙage, ku masu ƙage ne, ma'ana abinda kuke faɗa kuna cewa za ku bauta musu, za su iya cutar da ku ko su amfana da ku, wannan ba zai ba komai ne ba, illa ƙage ne kuke wa Allah. Ya ci gaba da cewa ya ƙaumi,
يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ.
نعم يأتي قبل كيوا يا قومي لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. شيء أبو تأمينا لا أسألكم عليه أجرا ba wani dada nake neman ku bane akan abin da nake gaya muku ba, ma'ana kada ku dauka ina da wata manufa ba dan Allah nake a gona ba, kada ku dauka ko duniya nake nema, kada ku dauka ko wani abin hannunku nake so, kada ku dauka ko ina so ku tara mun dukiya ne a fiku gudata ko shugabanci nake so a gurin ku, a'a abin da nake yi ina yin shi ne dan Allah. Sau haka kan ku tuhume ni, sannan kuma me zai sa ku guje ma wannan sako da na zo muku da shi, ba cewa nake ku biya ni ba, don ballantana ku ji na tsawwala kuɗi, ku ce ai abin nan da ka zo ba za mu iya biya ba, ta tsawwala kuɗi. Am tas'aluhum ajran fa hum min maghramin mustaqbal, kana neman su biya ka lada ne, don haka su kuma nauyin bashin da yake kansu ya musu yawa, ba za su iya ɗaukan wannan abin da ka kawo musu su karɓa ba, ba kuɗi kake nema a wajensu ba, ba biyan za su yi ba. In ajriya illa ala alladhi fatarani, lada na yana nan ga wanda shi ne ya ƙage halitta, wato Ubangiji. A nan kaga har ila yau hannunka mai sanda yake musu, cewa Allah shi ne ya ƙage halitta su Adam a lokacin da babu su, ya kamata su bauta masa, bai kamata su bauta wa abin da baya cutar da su, baya amfanar da su, ba ma shi ya halicce su ba. Don haka sai ya yi ishara zuwa ga Ubangijinsa, sai ya sifanta shi da cewa allazi fatarani, wanda ya halicce ni, don su san cewa wanda ya halitta shi ya kamata a bautawa, domin sun san cewa gumakansu ba su suka halicci Hud ba, gumakansu ba su suka halicce su ba su kansu, ashe wanda ya halicce su sai ya kamata su bautawa. Shi ne dalilin kawo sifar Ubangiji ta cewa mai halitta, a cikinsu ya yi kirarti da yake mayar musu. In ajriya illa ala alladhi fatarani, kaga bai ce in ajriya illa ala Allah ba, domin suna musunta uluhiyya ta Ubangiji, sai ya ce illa ala alladhi fatarani, sai ya maida su zuwa ga rububiyya. Rububiyya shi ne tabbatarwa da Allah aikinsa, da ya maida su zuwa ga rububiyya, in har sun yarda da wannan Ubangiji shi ke da rububiyya ta yaya halitta shi kadai, to ya kamata kuma su yarda da cewa shi kadai ya kamata a bautawa, domin duk inda aka samu tauhidin rububiyya to yastalzimu tauhidul uluhiyya. توحيد الألوهية كما يتضمن توحيد الربوبية. دس سنة أكسامو توحيد الألوهية فأكوي توحيد الربوبية. إذا من باك موتا وعبنت بخير دا شيني إكي هل التابة شيني إكي بار وشيني إكي أبن. دس سنة متنجا يدي موتا وعلا شيك أي تلاي دعوبني شيكي مومي نا هل التا شيكي أزرتا وشيكي بار وشيكي هلا. فإن حكا نشي كما توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. إن شيء هركاية دا da tauhidin rububiyya, to wajibin ka ne kuma ka yarda da tauhidin rububiyya, ma'ana abin da kuke yi akwai rashin hankali. Yaya za ku yarda cewa Allah shi ya halicce ku, shi ya halicci duk abubuwan da kuke gani, shi yake azarta ku, shi yake raya ku, shi yake kashe ku, amma kuma ba za ku bauta masa ba? Ai, akwai rashin hankali a cikin nan. Shi ya ce, shi ya sa ya ce afala ta'qiluna, ba za ku yi hankali ba? saboda haka kaga ya musu hujja da tauhidin rububiyya domin har idan sun yadda da shi kuma sun yi aiki da hankalin su ya kamata su bautawa Allah shi kadai yace gaba da ce musu
ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa'a 'alaykum midraran wa yazidukum quwwah ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين
ويا قوم يا قوم تانين استغفروا ربكم كن مغافرا أبنجيجو ثم توبوا إليه سنكم توبوا زوا غريش يرسل السماء عليكم مدرارا زي سكروا السماء zai saki ruwan sama gare ku ba baku wato ruwan sama mai yawan zuba wayazidkum quwwatan ila quwwatikum kuma ya kara muku wani karfin tare da karfin da kuke da shi wala tatawallaw mujrimin kada ku bada baya kuna masu laifi haka ya kara fadaitar da su ci haka ya ku mutane da ya kuma maimai zikiran da yayi da farko dan dai ya kara jawo hankalin su istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangiji abinda kuka yi na laifuka da ya wuce ku nemi ubangiji ya gafarta muku ku bar kuma ku manta da abubuwan da kuka yi na baya ku nemi Allah ya sitirce ku ya gafarta muku wannan summa tubu ilayhi sannan kuma ku tuba zuwa gare shi ma'ana nan gaba kada ku fara komawa zuwa ga wannan laifi ku yi nadama akan abinda ya wuce sannan kuma ku kullace aniyar ba za ku kuma mai hukuma mai maitawa saboda haka al-istighfar yana da alaka da abin da ya wuce istaghfiru rabbakum lima mada thumma tubu ilayhi lima yastaqbalu min al-zaman ku nemi ubangiji ya gafarta muku abin da kuka yi na baya sannan kuma ku yi nadama kuma ku kullace aniyar ba za ku kuma komawa shi yasa aka hada waɗannan abubuwa istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi in kuka yi haka yursilis samaa alaikum midrara zai saki sama da ruwa ma mako gare ku ruwa mai yawan zuba wato za ku samu albarka ne kuna buƙatar abinda za ku yi noma kuna buƙatar ƙarin arziki to idan kuka yi istighfari kuka tuba kuka bar abinda kuke na shirka kuka koma ga Allah ubangiji zai yalwata muku arziki da mu wannan shine sharadin idan kai koma ga Allah kuma ne yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib walau anna ahla alqura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin min as-sama'i wal ard to haka in har kuka yi ibadi kuka ji tsoron Allah to ubangiji zai ba ku ruwan sama zai ba ku amfanin gona zai ba ku duk abin da kuke so dama abin da kuke bukata kenan wasu malamai suka ce kamar akwai ishara zuwa ga cewa suna fama da fari saboda haka annabi Hud yake musu bishara cewa farin nan da kuke fama da shi shekara da shekaru da za ku yi istighfari ku tuba ku bar abin da kuke yi ubangiji zai ba ku ruwa sannan wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum ya kara muku wani karfin akan karfin karfin da Allah ya ba ku har kuke alfahari da shi bal ashaddu minna quwwa ubangiji sai ya kara muku wani karfi ai kogi baya kin daki saboda ka koda kana da wancan ka kara da wanka wanda ba inda bace saboda ka in kuka yi imani da Allah sai ubangiji ya kara muku ni'imar da kuke takaba da ita wanda wannan shine civilization din ku a lokacin shine abin da kuke ganin wayewa to ubangiji zai kara muku kaga anan akwai tarjibi da yake musu da al'amarin duniya ana ganin tunda harka ce ta lahira dan bai ce ku yi imani za ku samu aljanna ba sai ce ku yi imani za ku ji dadin rayuwa ta duniya dan su a lokacin ba su yadda akwai wani Allah ban ba ku nan ban nan ta nasu yi magana ai magana aljanna za ku samu aljanna to ina aljanna shi abin da ya sani ya yi doba ya samu amfanin doba dan su amfanin damana wanda shi ya sani kuma duk abin da zai samu masa wannan shi shine abin birgewa a wasu haura ka sai yake musu alkawari cewa in har da za ku shiga wannan addinin ku bar bauta ma waɗancan gumaka za ku samu amfanin noma kuma karfin da kuke ji kuna da shi ubangiji zai kara muku. To kaga ace akwai hikima kenan a gaya musu cewa abinda suke ciki za zai karu, abinda suke ciki na wahala kuma ubangiji zai dauke musu, ni'imar da suke da ita kuma ubangiji zai kara musu. Kaga wannan zai kara musu sauki, kuma za su ga ai har idan suka yi imani ubangiji ya musu wannan, kaga alamar cewa eh lalle wannan abinda suke kai na gaskiya ne zai kara musu sabaci. Saboda haka dan ka kwadaitar da mutum abinda zai samu na rayuwar duniya idan ya shiga musulunci ba wani abu bane. Shi yasa aka yadda a bawa wanda yake kafiri ko wanda yake sabon shiga musulunci zakka dan a lallashi zuciyarsa. Wal mu'allafatu qulubuhum, da ubangiji ya faɗa dan a lallashi zuciyarsa. Akwai wanda kauye da yazo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh tini min malillah wa laysa min malika wa la min mali abi, ba ni daga taskar Allah ai kudin da yake gunka ba naka bane ba na mahaifinka. Sahabbai suka yi mu ta za su kai mai a ku gale shi ai wanda yake da abun fada ba ya fada, ba ya fada ba abin da zai samu na da abin da zamu yi. A je a dauko a bashi, yace sake ni ai ba na yadda ba na ba ne ba na babana bane, a je a dauko a bashi. Bai da za a bashi ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi dabbobi sai gashi ya tafi yana gaya mutanensa, yana cewa ya zo daga wajen wanda yake kyauta ba tsoron talauci, shi ne Manzo sallallahu alaihi wasallam. A dalilin haka tun mutanen suka yi imani, kaga da an masa dukan tsiya mai kake zato zai zo ai imanin ballantana har wani shigo da wani. In ya ji ana daura wata runduna za a je a yaƙi manzo Allah da gudu zai ce mutanen sa mu je mu kai abin da ranar daukan fansafa ta yi. Mutanen da suka yi mun dukan kawo wuka da ranar ramuwa ya zo ta zo, amma da aka bashi kuɗi ya ga abinda bai zato ya je ya kausasa magana, kuma gashi an masa alheri sai ce lallai wannan al'amarin shi daban ne ba irin damu ba ne. To shi ne yasa Annabi Hud alaihi salam yake gwadaitar da su da ni'ima, in kuka yi imani za ku samu ni'ima. Wala tatawallaw mujrimin, kada ku bada baya kuna masu manyan laifuka irin wannan, kuna ainihin bauta wani ba Allah. Na'am.
قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم.
قالوا سي سكتي باين duk wancan wa'azi da ya musu da lallashi da kwadaitarwa da sa musu zuma a baki, suka tashi sai suka ce ya hudu ma ji'tana mu bi bayyinati, ya hudu mu baka zo mana da wata hujja ba, wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlika, kuma mu ba masu barin ababen da muke bautawa bane saboda maganganunka. Wa ma nahnu laka bimu'minin, kuma mu ba masu yin imani da kai bane. In naqulu, abinda kawai za mu faɗa dangane da kai, illa taraka ba'du alihatina bisu, wasu daga cikin allolinmu ne suka shafe ka da auka. Abinda za su iya ce masa kenan. To kaga anan duk wancan wa'azi da yake da kwadaitarwa da lallashi da dalama duk ba ta yi amfani ba, da suka buɗi baki sai suka ce ma jinta na bayyana, ko baka zo mana da wata hujja ba. wace hujja suke so zo musu da ita, duk bayanin nan da yake su hujja ba sai shi ya zo musu da wata hujja. Akwai yiwuwar ya nuna musu wata mu'jiza, duk da cewa Allah bai gaya mana wata mu'jiza ya nuna musu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani annabi face an ba shi wata mu'jiza wacce a bisa dalilin ta wasu mutane suka yi imani. Ma min al-anbiya ila nabiyyin, kaga kowane annabi ya shiga ciki, don haka shi ma ubangiji ya ba shi wata hujja, amma su suna ga ba hujja ba ce. Saboda haka sai suka ce su bai zo ba su da wata hujja ba, abu na farko kenan. Sannan suka ce wa ma nahnu bi tariki alihatina an qaulika, ba za mu bar abinda muke bauta ba dan wannan maganganun da kake. Wato dan waɗannan wannan wa'azin naka ba za mu saki allolin da muke bauta ba, ma'ana ku fi hadda tsammani in dai dan wannan abin za ka gaya mana, to muna nan kan bakan mu. Wa ma nahnu laka bi mu'minin, kuma mu ba masu yin imani da kai bane, wato kama fitar da rai, kama fitar da rai, mu ba masu yin imani da kai bane. Suka kawo abin a cikin sigar fa'il bi mu'minin, basu ce ba wala mu'minu bika ba, to wa ma nahnu laka bi mu'minin, domin sigar fa'il a kullun tana nuna sabat da dawam da istibra. Wannan ka'idar larabci inda sigar fa'il ta zo abin da take nunawa kenan, kamar suna so su ce masa muna nan kan bakan mu ba za mu imani ba, kuma har abada ba za mu imani ba, kuma haka za ka zama ka kyale mu. Shi ne ma'anar wa ma nahnu laka bi mu'mini, wannan siga ta mu'minina da suka kore, ma'ana ba za su taba yarda da shi ba, suna nan akan bakan su na farko, kuma za su dore akan wannan. In naqulu illa taraka ba'd alihatina bi su, mu abinda ba muke fada muke cewa muna zaton wasu daga cikin allolinmu ne suka shafe ka da wuka. Wato abinda kake faɗa din nan kana cewa a daina bauta musu, an samu wasu daga ciki sun fusata. To ka san ƙarni akwai Allahn sa mai tausayi, akwai mara tausayi, akwai mai faɗa, akwai mara faɗa. Saboda ka ga cewa suka in naqulu illa taraka ba'd alihatina, ba duka ba, akwai wanda sun raji sun yi hakuri, amma akwai wanda mun san su ba su da hakuri. Saboda haka marasa hakurin nan mu muna ga su suka shafe ka da hauka, wato kenan duk abincin da yake ga musu abin nan kawai sun batu ne na marar hankali yake musu. Kaga mahaukaci ya zo yana wani surutu a gaban kai, zaka kula shi tun da suka jefe shi da hauka, suka jefe shi da cewa allolin su sun yi maganin sa ne, shi yasa yake waɗannan maganganu. Kaga babu yadda za su yadda da shi, kuma har yanzu suna nan su nuna masa tun da ya ce ubangijinsa shi.